الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 22 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 18 ga watan 10 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi, shine muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid Al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Wallahi fi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kafin sallah mashruba.
A da ku ce ga wanda yake shin
yau suke cewa kamar hadisi. Ne rauni. Abu hadisi ya cikin Sahihul Bukhari, za a ce hadisi mai rauni, hadisin Abdullahi ibn al-Mughaffal. Hadisi ne sahihi, kuma karshe ma a wajen inganci. Hadisi yana tabbatar da halaccin ko kuma sunnancin ma yin sallah ta nafila bayan faduwar rana kafin sallah ta magariba. Idan rana ta fada kafin limami ya zo a tada sallah ta magariba, to halak ne mutum yayi nafila, bal ma wasu malamai suka ce sunna ne, kamar yadda shi wannan hadisi na Abdullahi ibn Mughaffal Allah ya kara masa yadda yake fada. Naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Manzon Allah yace ku yi sallah kafin magariba, ku yi sallah kafin magariba, ku yi sallah kafin magariba, sai da ya maimaita sau uku, ma'ana ku yi nafila. Ana ukun sai ya ce liman sha a karahiyata an yatta kiza hannasu sunna, ga wanda ya so don kar mutane su maida ta ya zamanto hanya ce lazima tana cewa yau da gobe a kullum kafin a yi sallar magariba sai kayi, don wannan yakan iya kai a jinkirta magariba ga barin farkon lokacinta, amma matukar ba za a jinkirta ta wasu sunna ne. Kamar yadda kuma akwai hadisi yana cikin Sahihu Muslim, hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance bayan faduwar rana kafin mu sallaci sallah ta magariba mukan yi nafila. Almajiransu ya tambaye shi, ya ce shi manzon Allah ya ga kuna yi? Ya ce kwarai ya ga muna yi, kuma bai hane ku ba. Hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Don haka ba ta cikin ar-rawatib, amma tana daga cikin abubuwan da aka halitta yin sallah ta nafila kafin a sallaci sallah ta magariba. Malikiya su ne suka karhanta haka. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Wato mun gama bayani akan gabar da malam ke bayani game da wasu mas'aloli na aqida, shine zawar Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa zuwa filin kiyama a ranar kiyama, zawwa wadda ta dace da girmansa, da kuma abin da ya shafi bujuro da bayi gaba ɗayansu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin yi musu hisabi. Shine bincike akan dukkan abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya na alkhairi da na sharri. Sannan kuma da mas'ala ta sikeli da za a girka a ranar kiyama domin auna ma bayi ayyukan da suka aikata a rayuwarsu ta duniya, da kuma wato raba littattafai wanda kowa zai karɓi littafin aikinsa a wannan yini. To kamar yadda bayani ya gabata, zawwar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama domin raba hukunci tsakanin bayinsa sifa ce daga cikin sifofinsa alfi'iliya, an gane ko azzatiyya alfi'iliya, almuta'alliqa bi mashi'atihi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala, sifa ce alfi'iliya wadda kuma tana rataye ne da mashi'ata Allah subhanahu wa ta'ala da nufinsa, shine yaso, shine yaga dama a ranar kiyama zai zo filin alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa tare da mala'ikunsa domin raba hukunci tsakanin bayinsa. Wannan sifa wajibi ne ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta zawwa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa, kuma kamar yadda manzansa ya tabbatar masa. Ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar masa wannan sifa kamar yadda ya tabbatar ma kansa. Fadarsa a cikin suratul Baqara, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'ul umur. Ubangiji ta'ala yace hal yanzuruna, waɗannan mutane ba komai suke jira ba, illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika, face kawai zawwar Allah subhanahu wa ta'ala izuwa filin kiyama a cikin inuwa ta gifarin girgije da mala'ikunsa. Wannan aya tana tabbatar masa sifa ta zawwa a ranar kiyama. Haka in ka koma cikin suratul An'am, fadarsa subhanahu wa ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu aw, cikin suratul An'am Ubangiji ta'ala na faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولنتظروا إنا منتظروا. الشاهد شاهد هل ينظرون وبنجي تعالى يتي ودن متاني وكومي سكي جرا إلا أن تأتيهم الملائكة فاتي زوى الملائكة دومين كربر رايوكنس أو يأتي ربك كوكما زوور وبنجي سبحانه وتعالى أرانر كياما دومين ربه هكونتي سكالنس aw ya'ti ba'du ayati rabbi, ko kuma zawwar wani share na lamarin ubangijinka shine hudowar rana daga yamma, shine kusantar alkiyama. To wannan aya tana tabbatar da zuwan Allah subhanahu wa ta'ala zuwa filin alkiyama a ranar kiyama domin cewa aw ya'ti rabbuka. Haka kuma a cikin suratul Furqan Ubangiji ta'ala na faɗa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا basu labari game da yinin da sama wato take tsatsagewa bil gamani wato da farin girgije wanuzilal malaikatu tanzila a wannan yini ne ake saukar da malaiku saukarwa shine anan malamai suke fassarawa magabata irin su Abdullahi dan Abbas tashaqqaqu samaa'u sai su ce li nuzulir rabbi saboda saukowar ubangiji mai girma da daukaka zuwan da zai yi zuwa filin alkiyama to haka aya wadda take a fili wadda take tabbatar da wannan zuwa shine fadarsa wa jaa rabbuka wal malaku safan safa a rannan ubangijinka zai zo zuwa filin alkiyama zawwa wadda ta dace da girman sa da mala'ikunsa sahu bayan sahu haka za su zo to dan haka sifa ce fi iliya wadda tana rataye da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala shine yaso wannan zuwa da zai yi a ranar alkiyama zawwa kuma wadda ta dace da girman sa domin shine malam yace li ardil umami domin bujiro da al'ummu gaba daya zuwa ga ubangijin su dukkan al'ummu tun farkon duniya har karshen ta gaba daya za a bujiro da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ya fada wa uridu ala rabbika saffa gabaɗayan al'ummu a rannan an bujuro da su sahu bayan sahu ga ubangijinka kuma haka ya faɗa yawma izin tuquraduna la takhfa minkum khafiya yinin alkiyama yini ne wanda ake bujuro da ku ga ubangiji subhanahu wataala la takhfa minkum khafiya babu wata mai uyuwa da za ta uyu daga gare ku ma'ana duk abin da kuka aikata na alkhairi ko na sharri ko mun kankantar sa to ba zai koyi ba gaba dayan al'ummu za a bujuro su da duk abin da suka aikata a rayuwar su ta duniya shine anan malam yace wa hisabiha da hisabinta ma'ana bincike da za a yi ma kowane bawa game da abin da ya shuka a rayuwar sa ta duniya malam yace wa uqubatiha wa sawabiha da uqubarta da kuma ladanta waɗanda suka cancanci hukuma a wannan yini za a zo da wato azabar da za a yi musu saboda a wannan yini wutar jahannama za a zo da ita kamar yadda Allah ya faɗa waji a yawma izin bi jahannam a wannan yini ne za a zo da wutar jahannama za a zo da ita filin kiyama masu inkarinta za su ganta ido da ido a tambaye su domin yi musu Allah wadai asirun haza am antum la tusiru shin wannan shi ma daban ne kamar yadda kuke fada a duniya cewa rufa'ida ne ake muku am antum la tusiruna ko kuma ba ku gani kuma zawwar da za a yi da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada mana akwai furgitarwa akwai razanarwa kamar yadda yake fada yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alf zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurunaha maza Allah yace a yinin alkiyama za a zo da wutar jahannama tana da ragama 70 tare da kowace ragama maza Allah yace akwai mala'ika 70 suna janye da ita amma tare da haka tana famar kwacewa 70 sau 70 shine miliyar 4 da miliyan 900 a miliyar 5 miliyan 100 ne babu adadin mala'ikun da suke janye da wutar jahannama wanda za su zo da ita a ranar kiyama dan haka wannan yana ƙara tabbatar mana Allah kadai ya san adadin mala'ikun sa wannan ho wanda suke janye da wutar jahannama ne kusan mala'ika miliyar 5 to shine anan malam sai yake fada wa toba ulmawazin za a girka wato sikeli almawazin jam'i ne na mizan a rannan ne za a girka kayan awo wasu malamai sun tafi akan cewa sikelin ba dai ba bi bane a gane ko kamar yadda Allah ya fada wa naba ulmawazin alqista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa sikelin dai ne kuma a wannan yini gaba daya dukkan bayi farkon duniya da karshen ta kowa Allah zai auna masa aikin sa shine yace liwazni a amalil ibadi domin auna ayyukan bayi wannan awo da za a yi a yinin alkiyama domin ƙara tabbatar da adalci ne na Ubangiji subhanahu wataala domin sarki ne wanda yake adali mai cikakken adalci dan bawa ya tabbatar da cewa ba a zalunce shi ba aka dora masa laifin da ba nashi ba ko kuma aka tauye masa wani ladan shi gaba daya abinda bawa ya aikata za a zo a gaban sa za a dora akan sikeli a auna a ranar kiyama kuma bayani ya gabata awon kala uku ne wani lokaci aikin da ka aikata na ibada sune Allah zai jassama sallah azumi zakka sadar zumunta da'a ga mahaifa kyautata makwautaka kyawawan halaye duk abin da ka aikata shine Allah zai jassama shi a maida shi kamar wani gangan jiki a saka a cikin sikelin a auna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma min shay'in asqalu fi mizanil abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq aw kama qala babu abin da yafi kyawun hali nauyi a cikin sikelin bawa a ranar kiyama kaga kyawun hali abu ne wanda yake a ma'anance inda za a ce ka nuna kyawun hali ba za ka iya nuna shi ba abu ne ma'anawi to Allah zai jassama shi ya koma abu wanda yake hissi a dora akan sikeli kuma a auna a ranar kiyama haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa al-duhuru shadrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard manzo Allah yake cewa shi tsarki rabin imani ne sai yace walhamdulillahi tamla'ul mizan fadar alhamdulillahi tana cika sikilin bawa a ranar kiyama fadar alhamdulillahi to kaga wannan duka abubuwa ne ayyuka ne na ibada wanda Allah subhanahu wataala zai jassama su a dora akan sikili a auna haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi maza Allah yace kalimomi guda biyu masu sauki akan harshe ma'ana ba su da nauyi sai yace kuma masu matukar nauyi a cikin sikeli abu na uku yace masu matukar soyuwa abun ubangiji subhanahu wataala sai yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to kaga waɗannan kalimomi ne wanda suna da nauyi matuka a cikin sikelin bawa a ranar kiyama to wannan nau'i na farko dukkan aikin da bawa ya aikata to Allah zai jassama shi a maida shi wani gangan jiki a dora akan sikeli a auna a ranar kiyama nau'i na biyu daga cikin awan da za a yi a ranar kiyama shi mai aikin karan kansa ne za a dauko shi a dora shi akan sikelin a auna kai bawa za a dora ka akan sikeli a auna da ayyukan ka wanda ka aikata na zunubi su a tafin da kuma kai a tafin daya kamar yadda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar ma sahabban sa yake cewa kubrin dan Mas'ud ya fi dutsun Uhud nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama kubrin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah yace ya fi dutsun Uhud nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rubba rajulin saminin yu'ta bihi yawmal qiyamati fayuzan fala yazinu janaha ba'uda aw kama qala manzo Allah yake cewa da yawa mutum wanda yake koshashshe kiba za a zo da shi a ranar kiyama a dora shi akan sikili a auna manzo Allah yace wallahi ba zai yi nauyin fuffuken sauro ba fuffuken sauro ma ya fi shi nauyi mutum koshashshe wanda yake kiba shine can Allah yake faɗa falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna waɗanda suka kafirce mun Allah yace ba za mu tabbatar musu nauyi a cikin sikili a ranar kiyama ko an dora su ba za su yi nauyi ba zunubin su zai rinjaye su akai su huta nau'i na uku shine takaddun ayyukan bayi sune za a auna, kamar yadda bayani ya gabata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani shine hadisul bitaqa, da haka ya shahara hadisin. An gane kuma da mai suna kiran shi hadisul bitaqa, wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, a ranar kiyama za a zo da za a fito da wani mutum daga cikin al'ummata. Manzon Allah yace a filin kiyama kowa zai ganshi, a lokacin nan za a baje masa littattafansa na miyagun ayyuka 99, littafi 101. Manzon Allah yace za a baje masa kowane littafi, manzon Allah yace kullu sijillin maddal basari, kowane littafin da manzon Allah yace iya inda ganin mutum yake hangowa iya tsawon shi kenan. Misali indaga nan ganinka zai hango kilo 10, to bakin iya tsawon littafi, littafi 101 za a baje masa kowane ɗaya kuma na miyagun ayyukansa ne. Ubangiji ta'ala zai faɗa ya ce masa a tunkiru min haza shay'an, shin kana musan wani abu daga cikin abin da ke cikin waɗannan littattafai? Akwai wani abu da kake musu kake ganin cewa baka aikata ba, lika maka aka yi? Ubangiji ta'ala zai masa wannan tambaya, kuma zai ce masa a zalamaka katabatiya la hafizuna, marubutana masu kiwo a kanku game da duk abin da kuke aikatawa, shin sun zalimce ka sun rubuta laifin da ba naka ba? Bawa zai bincike waɗannan littattafai gaba ɗaya tsaf, gaba ɗayansu zai tabbatar ma Ubangijinsa, sai ya ce la ya rabbi, ko ɗaya Ubangiji na ba a zalunce ne ba, wannan gaba ɗayan abin da yake cikin littattafan nan na tabbatar da cewa ni na aikata. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa a falaka uzur, kana da wani hamzari da zaka bayar da shi a yau? Fa yaqulu la ya rabbi, sai ya ce ko ɗaya Ubangiji na bani da wani hamzari da zan bada. Ubangiji ta'ala sai ya ce bala inna laka indana hasana, kwarai kana da hamzari, domin kana da wani kyakkyawan aiki naka a gunmu wanda kai baka san shi ba. Ubangiji ta'ala zai faɗa masa cewa fa innahu la zulma alayka al-yawma, a yau ba za a zalunce ka ba kamar yadda ake zaluntar ku a duniya a tauye muku haƙƙinku. Yau ranar adalci ce, rana ce ta tabbatar da adalci, da haka Allah zai tabbatar masa da wannan yace la zulma alayka al-yawma, babu zalunci akan ka a yau, babu abin da za a yi na a rage maka ladanka ko kuma a dora ma laifin da ba naka ba. Maza Allah ya ce a lokacin nan sai a fito masa da wata elkart, shi ne bitaka, fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulu, abinda yake tabbaci a cikin wannan kati shi ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, abdullahi wa rasuluhu, kalimatun shahada take tabbaci a cikin wannan ilkart. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ce masa uhudur wazanaka, zo ka ga awan da za a maka, zo ka gani. A lokacin nan sai ya faɗa sai ce ya Ubangiji na ma hazihi libaqa amama hazihi sijillat, ya Ubangiji na yaya wannan ilkart za ta iya da waɗannan manyan littattafai 101? Ubangiji ta'ala sai ƙara faɗa masa innaka la tuzlam, ajji hankalinka, yau fa ba a zaluntarka. Manzo Allah yake faɗa fatu da usjillatu fi kifatin wal bidaqa fi kifa, waɗannan littattafai 101 gaba ɗayansu sai a aza su akan tafin sikeli, ita ma kafin sai a dora ta akan ɗayan tafin. Manzo Allah yake faɗa shati sijillatu, gaba ɗayan waɗannan littafi 101 sai su yi rashin nauyi sai su dago, wasa kulatul bidaqa, ita wannan elkart sai ta yi nauyi sai ta rinjaye su gaba daya. Manzo Allah yake faɗa yace fala yasqulu ma'asmillahi shay'un, babu wani abu da yake nauyi ya rinjaye sunan Allah. Wannan elkart kadai ta rinjaye wannan littafi 101, wannan awo ana gamawa makomar shi aljanna. Dama Allah ya aje mana ka'ida fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. to dan haka wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin sunan Tirmidhi da kuma al-Mustadrak na al-Hakim an-Naisaburi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi a cikin as-silsilatus sahiha wanda wannan hadisi yana tabbatar mana wannan nau'i na uku na awo da za a yi a ranar kiyama za mu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بهوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير والإيمان قول باللسان وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم الله يجيك أنسى نفتاه wa anna siraka haqqun mala yace lalle wata gada wanda kowane bawa sai ya bi ta kanta idan zai shiga aljanna a ranar kiyama manzon Allah yace haqqun wannan gada wato gaskiya ce idan aka ce as-sirat kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana cewa jisr ne wata gada ce wadda take kan wato wutar jahannama an gane ko ita ce kenan wanda bature yake cewa form an gane ko gada kamar yadda ake yin gada akan teku daga wannan gaba a ketara zuwa wannan gaba to ita wannan gada kan wutar jahannama take duk wanda zai shiga aljanna sai ya wuta kan wannan sirari duk darajar shi duk matsayin shi hatta da annabawan Allah da manzanni sai sun hau sirari kamar yadda alƙawari ne na Allah kuma sai da yin rantsuwa akan haka wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqawwa nadru zalimina fi hajisiya ubangiji ta'ala yace wa in minkum in anan bi ma'ana ma annafiya ai wa in minkum ai wa ma minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku ubangiji ta'ala yace illa wariduha faci mai gangaro ma wutar jahannama ce a ranar kiyama shine hawan sirari sai ce kana ala rabbika hatman maqdiya hawan wannan sirati ya kasance abu ne wanda yake na lalle na wajibi wanda ubangijinka ya hukunta ya zartar in an hau ubangiji ta'ala yace summa nunajjil ladina taqaw wadanda suka tsara dokokin mu suka yi mana da'a sau da kafa ubangiji ta'ala yace zamu tsiratar da su wa nadaru zalimina fi hajisiya azzalamai waɗanda suka zalunci kawunan su ubangiji ta'ala yace zamu bar su suna gurfane a cikin wutar jahannama ko sun hau ba za su ketara ba za su rubuta cikin ta wal iyazu billahi to shine malam yake tabbatar mana da wannan mas'ala tana daga cikin imani da gaibu saboda abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari kuma Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'ani abu ne wanda sai an je kiyama za a tarar da shi shi sirati shine yace wa annas sirata lalle gada wanda bayi za su hau kanta domin zuwa aljanna a ranar kiyama haqqun malam yace gaskiya ce kasantacciya daga gun Allah. Yajuzuhu al-ibadu bi qadri a'malihi, bayi suna ketare shi da gulgudan ayyukansu. Kowa gulgudan aikinsa da ya aikata a duniya, gulgudan saurinsa da tafiyarsa akan sirati adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayi ba a yi musu zubin goro. An gane ko? Kowa bakin gulgudan zagewar shi akan yima Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a, gulgudan saurin da zai yi akan sirati ya ketare. Mala yake faɗa fana juna, yace masu tsira mutafawituna fi sur'atin najati, malam yace mabambanta ne a wajen gaugawar tsira alaihi akan sa min nar jahannam, game da wutar jahannama. An gane ko? Fana juna, wai waɗanda suke samun tsira, waɗanda ba sa rautawa suke ketarewa, malam yace mutafawituna mabambanta ne fi sur'atin najati a wajen gaugawar tsira alaihi akan sa. An gane fi sur'atin najati alaihi, game da gaugawar tsira akan sa min nar jahannama, game da ita wutar jahannama. Domin duk wanda ya ketare ya tsira ya koce mata, amma duk wanda ya sake ya rubuto to wal iyazu billahi ya halaka. Malam yace wa qaumun, wasu jama'ar, au baqathum fiha a amaluhum, ayyukan su da suka aikata miyagun ayyuka a rayuwarsu ta duniya, au baqathum, waɗannan ayyuka su suke hallakar da su fiha a cikin wutar jahannama, ko sun hau ba za su ketare ba. Allah ya kare mu. Dan haka shi wannan siradi, kamar yadda bayani ya gabata, abu ne wanda yake tabbatacce da Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kasancewar kamar yadda anan malin yayi bayani cewa bayi za su ketare wannan gada, wato gulgudan ayyukansu, wannan haka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi. An gane ko? Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa wasu daga cikin jama'a za su ketare wannan siradi yadda kasan tamkar walƙiya. An gane ko? Minhum man yamurru kalbarki, daga cikin su akwai wanda ke wucewa tamkar walƙiya. Allah ya sanya mu a cikin su. Sahabbai sai suke tambaya, suka ce ya rasulullahi bi abi anta wa ummi, shi marwaycin Abu Huraira da Huzaifa, Allah ya kara musu yadda, domin hadisin yana cikin Sahihu Muslim, da manzon Allah yace wa yamurru awwalukum kalbarki, farkon ku waɗanda za su ketare siradi, manzon Allah yace tamkar walƙiya za su ketara shi. Abu Huraira sai yace ya rasulullahi, zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka, ayu shay'in kamar albarki, menene kamar wucewar walƙiya? Manzon Allah sai yake cewa awadam tarau ila albarki kaifa yamurru wa yarji'u fi darfati ayn, shin ba ku ga walƙiya a cikin abin da yafi kyautawar ido gaggawa ta kanje ta zo? Kafin ka kyauta idanka walƙiya ta je ta zo, tuntuni ta walƙa. To wasu haka za su wuce kan siradi, wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewa thumma kamar dai, wasu kamar wucewar tsuntsaye, yadda ka san kamar gudun tsuntsu, wasu haka za su wuce. Wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar rihi, yadda ka san wucewar iska guguwa, haka za su wuce. Wasu kuwa yadda ka san kamar ingar mandoki, sukuwa ta ingar mandoki, wani haka zai wuce. Wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa shaddir rijali, kamar gudu na mazaje, haka kamar gudu irin na mazaje a nan duniya, wasu takan haka za su wuce. Wasu kuma da jan gindi, wal iyazu billahi, wasu da rarrafi, wasu da jan gindi, galibi waɗannan kuma suka rubuta cikin wutar jahannama. Allah ya kare mu. Shine a wani hadisi yake cewa wa minhum man yazahafu zahaban, daga cikin jama'a wani jan gindi zai ringa yi akan siradi in ya hau. Don haka shi wannan siradi in an zo an dora shi, gaba ɗayan jama'a za su hau. idan suka hau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya fada a hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim yace fa akuna awwala man yajuzu min ar-rusul bi ummatihi ni ne farkon wanda zai wuce da al'ummarsa daga cikin manzannin Allah wanda wannan yana nuna mana daraja da matsayi na wannan al'umma mu ne na ƙarshe amma kuma mu ne na farko a ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa su ne farkon waɗanda za su hau kan siradi a ranar kiyama su ne farkon waɗanda za su ketara manzo Allah yake faɗa a hadisi yake cewa wala yatakallamu yawma izin ahadun illa ar-rusul in an hau siradi a ran nan ba wani wanda ke magana in banda manzannin Allah ba wanda ya isa ya daga baki yayi magana in banda manzannin Allah su ma kuma manzo Allah yace wa kalamur rusul yawma izin Allahumma sallim sallim iya abinda manzannin Allah suke faɗa a wannan lokaci Allah gyara Allah gyara shine Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah ka kubutar da mu ya Allah ka kubutar da mu shine a Hausa ake cewa Allah gyara in kaje an ce Allah gyara ma'ana Allah ka kubutar da mu wanda wannan yana ƙara tabbatar mana istighasa da wani Allah subhanahu wata'ala akan abin da ba wanda yake da iko a kansa in banda Allah subhanahu wata'ala wannan shirka ne yanzu anan abin da muke tambaya jama'a a cikin miye ne suke cikin wani tsanani ne suke kan wani hadari ne suke hadarin da ba wanda ya isa ya fitar da su in banda Allah amma ni manzannin Allah suke fada Allah gyara Allah gyara to mota ta koce kana ya shehuwa ne ko kai tuntube maimakon ka ce Allah ya Allah sai ka ji mutun yana ya jailani ko ya kailani ko ya dan amina ko ya dan podio to wannan shirka ne da ubangiji subhanahu wataala domin tsanani ne ka shiga tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da kai in banda Allah duk wanda ya tuntube ya kirayi wani Allah subhanahu wataala ko wani abu ya kurce a hannunka maimakon ka ce Allah gyara ya Allah in ka kirayi sunan wani ka ce shi da Allah daidai suke wanda shi wannan wanda ka kama sunansa bai san ba ma me kake fada kuma ka kaddara ya ji abin da kake fada bai isa ba ya hana wannan abin da ya kurce daga hannunka ya kai kasa tuntuban da kai wanda kake kira koma bayan Allah bai san ba me kake fada kuma yayi kadan ya hana ka kai kasa tsanani ne ka shiga tsananin da baya halarta ka kirayi kowa in banda Allah subhanahu wataala amma istighasa da abinda mutun yake da iko akan shi wannan ba laifi bane misali ina kusa da kai sai wani abu ya kurce daga hannunka sai ka ce wani tare anan ka nemi taimako da agaji da ni akan abinda ina da iko akan shi idan Allah ya bani izini zan iya tarewa wani tare amma ba na nan ka kirayi sunana na san me ka faɗa kuma na isa in hana wannan abu ya kuce ya kai kasa kaga wannan istighasa ce akan abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah amma akan abinda bawa yake da iko ba laifi kai istighasa da shi kamar yadda can Allah subhanahu wataala yake faɗa fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi fastaghasahu allazi huwa min shi'atihi ala allazi min aduwi wanda yayi istighasa da annabi Musa duk da cewa mun dan fita dai daga cikin mawdu'in shi dai a takaice in an hau kan siradi ba wanda yake magana in banda manzannin Allah iya abinda manzannin Allah suke fada Allahumma sallim Allahumma sallim Allah gyara Allah gyara manzo Allah yake fada wa fi jahannama kalali manzo Allah yace a cikin mutar jahannama akwai wasu kugiyoyi lafazin kalali jam'i ne na kallo idan aka ce kallo ita ce wata kugiya an gane idan kana so ka gane yadda sifar ta take ina fatsawar da ake kama kifi an gane ko to haka kallo take yadda ka san fatsawar da take kama kifi wanda ake mata wannan ko kuma irin ma'ana irin karfi wanda kugiya wanda ake rataye dabba bayan an fidi a mayanka, to wannan duka sune ake kira kallo. Ko kuma irin kugiya wadda ake sarkahi jirgin ruwa idan ya zo gabar teku, to a takaice dai sifar da zaka gane kallo duk wanda ya ga fatsa wanda ake kama kifi, to ita ce ake ce mata kallo. Shine manzon Allah yace wa fi jahannama kalali, sai yace misla shauki sa'ada, yadda ka san kayar karangiyar kusa, manzon Allah yace haka take. Wata karangiya ce wadda ake kiranta a Hausa karangiyar kusa. Manzon Allah sai yake cewa hal ra'aytum shauka sa'adan, shin ko kun taba ganin karangiyar kusa? Sahabbai suka ce kwarai. Manzon Allah yace to fa inna hamisul shauki sa'adan, wannan kugiya wadda take cikin wutar jahannama kan siradi, manzon Allah yace yadda ka san karangiyar kusa haka take. Amma gaira annahu la ya'lamu qadara izanha illa Allah, sai dai ba wanda ya san gulgudin girman ta in banda Allah. An gane ku? Gulgudin girman ta ba wanda ya sani in banda Allah. Wannan kugiyoyi manzon Allah yace takdifun nasabi a amalihim, takan warce mutane ta jefa su cikin wutar jahannama a sababin miyagun ayyukansu. Domin ita wannan kugiya an umarce ta, in wane yazo karki bar shi ya wuce, daga yazo za ta warci mutum sai ta jefa shi daga tawarta cikin wutar jahannama, wal iyazu billahi, takan jefa. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yace daga cikinsu akwai wanda ake hallakar da shi da aikinsa, daga cikinsu akwai wanda kuma in tawarto shi aka yage shi amma kuma zai samu tsira, kamar yadda a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa makhdushin, yake cewa naji, duk wanda ta yage shi ita wannan kugiya, to wannan shi mai samun tsira ne, wanda za ta dan karce shi, wanda ta karce shi wannan shi zai samu tsira, amma wani in ta husgo shi wani ya zubi billahi za ta jefa shi. To shine kamar yadda yazo a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ita wannan kalalib din sai yake cewa wa fi hafatay sirati kalalibun muallaka, a gefan sirati dama da hauni, manzo Allah yace akwai waɗannan kugiyoyi an rataya su, ma'amuratun bi akzi man umirat bihi, an umarce su su kama wanda aka ce su kama, tuntuna Allah ya ba su umarni, wani in yazo kar ku bar shi ya wuce. Manzo Allah yace fa makdushun naji, wanda ta yaga ta dan karce shi, manzo Allah yace wannan zai samu tsira, wa makdusun, wanda ta janyo shi kwa za ta dosa shi ne finnari, cikin wutar jahannama, wanda ta dan sarce shi wannan shi zai dan samu tsira. To haka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa a lokacin nan in an hau kan siradi, manzo Allah yake wa tursalul amanatu war rahim, wato za a aiko amana, war rahimu da zumunta, manzo Allah yake fa taquma ni jambata siradi yaminan wa shimala, amana da zumunta za su zo su tsaya dama da hauni na siradi. Duk wanda aka bashi amana idan ya iso, wannan amana za ta tsare shi, in ya bayar da amana ya wuce, amma tukar bai bada amana ba, wal iyazu billahi, za ta husgo shi ita amana ta tura shi cikin wutar jahannama. Haka ita ma zumunta tana nan a dama da hauni na siradi, in ka sadar da zumunta ka wuce, in ka yanke zumunta, wal iyazu billahi, mutum zai rubuta cikin wutar jahannama. Dan haka yanke zumunta ba karamin hadari bane. To shine a takaice anan malin ya zo mana da wannan mas'ala, wato ta siradi, wanda abu ne wanda yake tabbas kuma kowa sai ya hau, duk wanda za ya aljanna dole sai ya bi ta kan siradi. Kuma shi wannan siradi bayan fa an girka sikeli, an yi awo ne fa, an yi komi, a lokacin nan za a hau, wanda su an riga an auna zunubi yarin jahilada, wannan su tuntuni daman makoma ta kasance wutar jahannama ce. To wannan ana maganar waɗanda aka auna ladan yarin jahil zunubi, to waɗannan bata kare ba sai an hau siradi tukun, kuma in aka hau siradi daga nan kuma za a ketara. Kuma bayan an ketara siradi kuma akwai wata gada da za a tsaye da bayi, kuma anan za a yi kisasi,
dan kar ka shiga aljanna tare da kulle wani dan uwanka mumini a zuciya. Idan aka yi wannan sakayya kuma za a zare dukkan wani keta da jin haushi da wani gunewa daga cikin zukatan mu'minai, sannan su shiga aljanna zukatan su a wanke, kamar yadda Allah yake faɗa wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin, sai yace ikhwanan ala sururin mutaqabili.
Don haka wannan hadisi yana ɗaya, wannan mas'ala tana ɗaya daga cikin mas'aloli waɗanda suke masu firgitarwa, saboda lamarin siradi ba ƙaramin lamari ba ne, ba ƙaramin lamari ba ne. Kuma ƙetare wannan siradi tun kana raye za ka tanadi sababin da zai baka damar ƙetare wannan siradi a ranar ƙiyama, shine ƙoƙarin ba da haƙuƙuwan Allah subhanahu wa ta'ala da ba da haƙuƙuwa na bayinsa. Sannan mas'ala ta gaba, malam sai yake cewa wali imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Malam yace haka nan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa, shine imani da tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya tanada masa a filin kiyama. Tariduhu ummatuhu, al'ummar sa zata zai kema wannan tabki, ma'ana za su gangara. La yazma man shariba minhu, duk wanda ya sha ruwan wannan tabki shi da kishirwa an kare, an gane ko shine yace la yazma, wa har abada ba zai yi kishirwa ba. Wa yuzadu anhu man baddala wa gayyara, duk wanda ya canza karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa gayyara ko ya rikida ta ya kawo wasu abubuwa ya kara, to za a kore shi ga barin wannan tauki, ko ya tunkaro mala'ikun Allah ba za su bar shi ba ya sha. Shi wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin da ya zo wanda yake bayani game da alhaw, hadisi ne mutawatir, sama da sahabbai 50 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani game da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada masa wani tarki na musamman a filin kiyama. Idan aka ce al-hawd, shine kududdufi, rami inda ruwa yake zawa ya taru, shine dai a Hausa ake cewa tarki, jam'unsa shine hiyab. Shi wannan tauki bai keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kowane annabi da kowane manzo Allah ya keɓance masa tauki nashi na musamman a filin kiyama shi da al'ummarsa. An gane ko kowane annabi da kowane manzo yana da tauki nashi, sai dai tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane tauki girma, ya fi na kowane manzo girma, domin mabiyan shi sun fi mabiyan kowane annabi da kowane manzo yawa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisai ingantattu, manzon Allah ya sifanta mana wannan tauki nashi. Sifa ta farko manzon Allah yake cewa, mai yake cewa haudi masiratu shahri, manzon Allah yace tauki na yace tafiyar wata guda ne. Sai yace wa zawaya ku sawa'u, manzon Allah yace bangarorin shi sasannin sa, manzon Allah yace dudde ne ba su da bambanci, ma'ana da tsawon da fadin dudde ne. Lafazin zawaya jam'i ne na zawiya, in aka ce zawiya bangare kenan. Manzon Allah yace wa zawaya hu, sasannin taukin gaba ɗaya, ma'ana tsawon sa da fadin sa, manzon Allah yace dudde ne. Tsawon shi sai kai tafiyar wata guda, fadin sa shi ma sai kai tafiyar wata guda. Tafiyar wata guda ba kadan bace ba, an gane ko, tafiyar wata guda ba kadan bace, domin kamar yadda masana suke cewa, idan mutum wanda yake kakkarfa ne, wanda yake mai tafiya a dinni na Allah, a huce zai yi tafiyar kilo 50 daga nan zuwa taketa, an gane mutum zai yi tafiyar kilo 50, to sai ka dauka kilo 50-50 sau goma, nawa 500, kenan tafiyar wata guda nawa, kilo 2,500.
wannan ya tunatar da mu bulaguran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yiwu daga Makka zuwa Madina, wannan daga Madina zuwa Makka a hajjin sa na ban kwana kwana 10 manzon Allah da jama'a suka yi akan hanya, domin ya fita daga Makka daga Madina ran 25 ga watan Zulqa'ada, manzon Allah da jama'a suka fito daga birnin Madina za su tafi Makka, sai ran 5 ga watan Zulhijja suka iso Makka, kwana 10 suka yi a hanya. Makka da Madina ku tafiyar kilo 450 ne, kamar da magaran zuwa Kwanni, kaga akalla kenan kusan kilo nawa, kaga kusan 50-50 a diyin, kilo 450 ne daga Madina zuwa Makka, kamar da magaran zuwa Kwanni. To wannan tsawon tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka dan kenan kilo 1500, haka kuma fadin sa haka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake siffanta mana ruwan wannan tauki, sai manzon Allah yake fada cewa ma'uhu abyadu minal labani, ruwan wannan tauki manzon Allah yace yafi madara fari. Ka san idan ana so a buga misali da abu wanda yake fari kal, wanda ya kai matuka a wajen fari, cha ake fari ne kaman madara, to shi ruwan wannan tauki yafi madara fari. Sifa ta uku manzon Allah yace wa ahala minal asali, yafi zuma zaki. Sifa ta hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata yake cewa wa abradu minas salji, kuma yafi kankara sanyi. Ai ita kankara da ita ake buga misali wajen sanyi, cha ake sanyi gare shi kaman kankara. Wajen kanshi ko manzon Allah ya faɗa wa adiyahu rihan minal miski, yafi almiski kanshi, wanda a turare almiski shine karshe a wajen kanshi, to ruwan wannan tanki yafi almiski kanshi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa a hadisi sahihi yace wa kizanuhu adadu nujumis samai, ko kuma kan nujumis samai, kofukan shan ruwan wannan tanki manzon Allah yace kaman taurarin sama haka suke. Manzon Allah ya kamanta su da taurari na sama ta fuska biyu wajen haske da kyalli, yadda kaga tauraro yana haske yana kyalli, to haka wannan kofin yake kyalli, kuma yadda kaga taurarin sama suke da yawa, to haka waɗannan kofuka suke da yawa. Ba magana jira cewa wani na kama cibiyar ka in ka sha ka bani, a'a, kofukan ga su nan sun wuce lissafi, adadin ya wuce lissafi, shi yasa manzon Allah ya kamanta su da cewa kanujumis samari, kamar yadda ka san taurarin sama. Sannan manzon Allah ya faɗa kuma man shariba minhu la yazma'u abada, duk wanda ya sha ruwan wannan tanki har abada manzon Allah yace ba zai yi kishirwa ba, hadisi ne sahihi, duk wanda ya sha manzon Allah yace man shariba minha fala yazma'u abada, duk wanda ya sha daga ruwan wannan tauki na manzon Allah yace har abada ba zai yi kishirwa, hadisi yana cikin sahihul bukhari. An gane ko? A wata riwaya yace fa man shariba minhu fala yazma'u ba'dahu abadan, duk wanda ya sha ruwan wannan tauki har abada manzon Allah yace ba zai yi kishirwa ba. Kuma shi wannan tauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi akwai indararo guda biyu, ko ka ce azururu guda biyu, ɗaya na zinari ne ɗaya na azurfa ne, manzon Allah ya ce su ne suke da ɗar ruwan wannan tafki, su ku daga gidan aljanna ne. Azururu ne guda biyu, ɗaya na zinari ɗaya na azurfa, daga ƙorama wadda take gidan aljanna, wadda Allah ya yi kyautar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Al-Kausar, daga nan ruwan yake zawwa filin alkiyama a kan ya zuba a cikin wannan tauki, shi yake da darshi, al'umma suna sha wannan azururu guda biyu, su suke ƙara zawwa da ruwa. To shi wannan tauki malamai sun dan yi sabani, kafin a hau siradi ne ko sai bayan an hau siradi? A magana mafi rinjaye kafin a hau siradi, a filin alkiyama ne shi wannan tauki yake, saboda akan yi busa ta tashin alkiyama, lokacin da bayi suka tashi kowa zai tashi yana cikin tsananin kishirwa, kowa yana cikin tsananin kishirwa. A lokacin nan kowane annabi da kowane manzo da shi da al'ummarsa za su je zuwa taukin da Allah ya tanada musu, kuma ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai gane mabiyan shi ya ringa kira cewa su zo, manzon Allah zai gane su ta hanyar wato shine at-tahji. An gane ko? Shine kamar yadda ake fada duki mai arwalla, farin goshi da farin hannu da farin kafa, waɗannan gurabu na alwalla ta hanyar su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bambanta al'ummar shi da sauran al'umma. Kamar yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarci makabarta, manzon Allah sai yake fada ga sahabbansa, sai yake cewa wadittu allau ra'aitu ikwani, manzon Allah ya ce wallahi na yi burin ina ma a ce na ga ƴan uwana. Sahabbai sai suka ce alasna ikwanaka ya rasulullah, ya manzon Allah shi yanzu mu ba ƴan uwanka bane ba? Kada sai ya ce bal antum ashabi, ku sahabbai na ne, matsayin da kuke da shi ya wuce ƴan uwantaka, banda ƴan uwantaka kuna da wani matsayi da wata martaba ta daban wadda Allah yake bance ku da ita, shine suhuba. Sai yace suka yace ƴan uwana sune waɗanda za su zo nan gaba bayana. An gane ko? Yanzu ba su zo ba, amma nan gaba ne za su zo. Sahabbai sai suka ce ya rasulullah kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba, yaya zaka gane wanda a yanzu bai zo ba sai nan gaba zai zo, yaya zaka gane shi a ranar kiyama? Manzo Allah sai yake cewa ku bani labari, mutum ne yake da doki mai arwalla, gurrun muhajjal, mai farin goshi, mai farin hannu, mai farin kafa. Wannan doki nashi aka saka shi a cikin garken baƙaƙen dawakai Lut. Manzo Allah yace ala ya arifu kaidahu, ba zai iya gane dokin sa ba wanda yake da doki mai arwalla. Idan aka saka dokin a garken baƙaƙen dawakai Lut, ba zai iya gane dokin sa ba? Suka ce ya rasulullahi ai dandanan ba tare da wahala ba zai gane dokin sa. Sai yace to ku san da cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar, farin goshi da farin hannu da farin kafa, min atharil wudu, game da gurabun arwalla, haka za su zo a ranar kiyama. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ringa kiran al'ummar sa. Dan haka malamai suka ce wannan wato kashedi ne da barazana ga ƴan Shi'a, ba sa cikin waɗanda za su gangara taukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama, saboda ƴan Shi'a ba sa wanke kafa. An gane ko? Su a arwalla ba sa wanke kafa, su shafa suke. An gane ko? Ba sa wanke. Manzon Allah ko ya faɗa wailul lil aqabi minan nar, tsananin azaba na wutar jahannama ya tabbata ga dugadugan da ba a wanke su. Su da suke kafirtar da sahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai manzon Allah ya faɗa zai ringa kira jama'a, in sun zo yana ashabi ashabi, sannan kuma sai a ce, sai a kore su, sai a ce masa ai baka san ba abinda suka farar da shi bayan ka, domin sun canza karantarwarka, sun yi ridda, sun bar addini. To wannan hadisi, hadisi ne sahihi, sai suka dabbaka shi cikin cewa ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan su sun yi ridda. Yana daga cikin waɗanda agun ƴan Shi'a sun yi ridda sun kafirta, Abubakar da Umar da Usman da sauransu, su Muawiya da sauran sahabbai, dukkan su waɗannan ƴan Shi'a sun kafirtar da su. Sai ƴan kaɗan kawai suka ware, cewa ai dukkansu sun yi ridda, manzon Allah ya faɗa yana ashabi ashabi, mala'iku za su datse tsakanin shi da su, sannan sai a ce masa ai baka san abin da suka farar da shi, sun juya hannun agogo baya, sun yi ridda, sun koma kafirci. To wannan hadisi malamai sun tabbatar da cewa ma'anar shi abin da yake nihi, waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda Abubakar ya yaƙe su, yaƙin da ake kiran shi a wannan harbul murtaddin, waɗanda aka kashe su a wannan yaki su ne za su zo a ranar kiyama. Manzon Allah yana tsammanin sahabbansa ne sai a ce masa a'a, ai sun juya addininka, sun yi radda, sun bar addini. Saboda bayan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, akwai da yawa daga cikin waɗanda suka yi radda, galibin su kuma ƙauyawa ne, wanda ba su jima ba da musulunta. Allah ya karɓi rayuwar manzansa, a iyazatan su musulunci ya nada tabar masa, sai suka koma zuwa kafirci. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shirya runduna ta yaki, ya jagorantar da Khalid ibn Walid da Amr ibn al-As akan wannan runduna. Aka je aka yaki waɗanda suka yi ridda, wasu aka kashe su, wasu kuma suka dawo suka jaddada musuluncin su. To waɗanda aka kashe kin kaga a matsayin sahabbai ne, tunda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma shi ya bar su akan haka. Shi yasa a ranar kiyama zai ringa ashabi ashabi, sahabbai na ne sahabbai na ne, lokacin da mala'iku suke kore su, sai a ce masa ai sun canza, sun yi ridda. Manzon Allah sai ya ce to Allah ya nisanta su, Allah ya dada nisanta su. To wannan shine waɗanda aka kashe a harbul murtaddin, su ne waɗanda manzon Allah yake nufi da sahabbai na sahabbai na a ranar kiyama. Amma ba kamar yadda su ƴan Shi'a suke faɗa cewa wa ai mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ridda, sun bar musulunci. To shine anan kamar yadda wato hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, shine yake faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace ana farradukum alal haudi, yace ni zan rigaye ku, zan gabace ku zuwa wannan tauki. Wala yurfa anna rijalu minkum, za a ɗaukaka wasu mazaje daga cikin ku, za a zo da su, sun malayukuta la janna duni, sannan sai a warce su. Kafin su iso, manzon Allah yace sai a warce su, a hulge su, a ja da su baya. Fa aqulu ya rabbi ashabi, sai in ce ya Ubangiji na, bai wannan sahabbai na ne, sahabbai na ne, sai a ce da shi innaka la tadri ma ahadathu ba'daka, domin kai baka san abin da suka farar da shi bayan ka. Sun juya hannun agogo baya, su ne waɗannan waɗanda suka yi ridda, aka yaƙe su, wasu suka dawo musulunci, wasu aka kashe su. To waɗannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira, za a ce masa a'a, ai sun farar da wani abu wanda yake sabanin naka, wato bayansa. Don haka dai a takaice, shi wannan imani game da tauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mas'aloli na aqidar ahlus sunna wal jamaa. Dole mu yi imani da cewa akwai wannan tauki. Sahabbai sama da 50 suka rawaito, kamar yadda Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin wato Fathul Bari gaba ɗaya, sai da ya zano su waɗanda suka rawaito cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani game da wannan tauki. Kuma haka duk wanda ya canza karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za a kore shi, ba za a bar shi ya sha ba. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin uquba, wato ta bid'a wal iyazu billahi. Domin cai yake cewa fa innaka la tadri ma ahadathu ba'daka, baka san ba abin da suka farar da shi. To yana daga cikin ihdaf, shine farar da wani abu a cikin addini. Abinda ba ya da tushe a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wani ya zo da shi da sunan addini, to yana daga cikin sababin da yake haramta ma bawa shan ruwan wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama. Allah ya kare mu. Shine anan malam yace wayu zadu, ana kurewa. An gane ko bizzada ne, an gane lafazin azzaud shine kurewa. Shine yace wa yuzadu anhu, ana kurewa ga barin wannan tauki. Man baddala, duk wanda ya canza addini, yana musulunci ya ridda ya koma kafirci, wa gayyara, da wanda ya jirkita karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zo da wasu abubuwa da bid'o'i, to shi ma Allah ba zai bar shi ba ya sha ruwan wannan tauki a ranar kiyama. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.